écouté.
Le suivant.
Sashen Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki miki farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 28 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa a ƙarshe dai gwamnatin Amurka ta aminta cewa ta tabbata an hambarar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulkin ƙasar Niger, don haka ne ma ta yi na'am da majalisar CNSP a matsayin sabuwar gwamnatin ƙasar. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kiraye-kirayen neman zaman lafiya na karuwa a yayin da wutar rikicin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruruwa, lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin Falastinawa farar hula da suka makale a Gaza cikin hadari. Volker Turk, shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, a wata sanarwa da ya fidda a jiya Juma'a, ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin. Turk ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 2.3 da aka yi wa ƙawanya a Gaza na fuskantar bala'in jin ƙai, waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa. Hukuncin gama gari laifin yaƙi ne. Dole ne Isra'ila ta daina ɗaukar hukuncin da ya shafi kowa kan ɗaukacin al'ummar Gaza a cewar shi. Isra'ila ta faɗa a yau Asabar cewa za ta bar manyan motoci ɗauke da kayan abinci, ruwa da magunguna su shiga Gaza, abinda ke nuna yiwuwar tsagaita wuta a ruwan bama-baman da take yi aƙalla a yankin iyakar ƙasar da Masar, ta inda ake shigar da kayan agajin jin ƙai. A gefe guda kuma, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a yau Asabar ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na nema a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, sai dai kuma maimakon tsagaita wutar ya yi mamakin ganin zafafa kai hare-haren bama-bamai da ba a taɓa gani ba a baya a ziran Gaza. Dole ne a sauya wannan yanayin, a cewar Guterres a cikin wata sanarwa. Ina nana ta kiran a cimma tsagaita wutar jan ƙai ba tare da ɓata lokaci ba, a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba, sannan a kai agajin jan ƙai a matakin da ya dace da buƙatun al'ummar Gaza, inda a idanmu muke ganin mummunan rikicin jan ƙai na faruwa. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai wata ziyarar baza ta Doha, babban birnin Qatar, a yau Asabar, akan hanyarsa ta zuwa taron sauyin yanayi a ƙasar Nepal. Ya gana da Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, inda suka tattauna akan batun rikicin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata matashiya mai suna Armita Jerovan, 'yar shekaru 16, ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata, an bayyana cewa kwakwalwar Jerovan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. Mutuwar matashiya Masa Amini, 'yar shekaru 22, a hannun 'yan sandan ɗa'a a watan Satumban shekarar da ta gabata, ta janyo zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da ta rikiɗe ta koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. Dama ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama ne suka fara bayyanawa jama'a cewa an kai Jerovan da asibiti, inda suka sanya hotuna a kafafen sada zumunta da suka nuna Jerovan kwance ba a cikin hayyacinta ba. An sanya mata abubuwan taimakawa wajen numfashi da kuma bandeji a kanta, sai dai kamfanin dillancin labaran Reuters bai tantance sahihancin hotunan ba. Iran ta musanta cewa Jerovan ta ji rauni ranar 1 ga watan Oktoba a wata arangama da 'yan sandan ɗa'a da ke tabbatar da ana kiyaye dokar yin shigar musulunci ta tilas a Tehran. 'Yan sandan ƙasar Serbia sun kama mutane 6 sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar ƙasar da Hungary, har mutane 3 suka mutu, wani kuma ya jikkata. 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsara wasu 'yan kasar Afghanistan su hudu da 'yan kasar Turkiya su biyu da ake zargi da mallakar bandugogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba. Sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a. A safiyar Juma'a ne ake kyautata zaton arangama ta faru tsakanin gungun bakin Hauran a wani kangon rumbun ajiyar kayan gona da ke kusa da ƙauyen Horgus. Jami'an 'yan sanda sun kai samami a yankin inda suka kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da albarusai. Sanarwar ta kuma ce sun gano bakin haure 79 da aka kai wasu cibiyoyin tsara baki. Rahotannin tashin hankali da fadan bandaga sun zama ruwan dare a kusa da iyakar da ke tsakanin Serbia da kasar Hungary wadda mambar tarayyar Turai ce. Dabban bakin haure dai na ya da zango a yankin suna neman hanyoyin tsallakawa da taimakon masu safarar mutane.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla zan faro shirin na wannan lokaci ne daga Jamhuriyar Niger. Inda gwamnatin Amurka ta aminta cewa ta tabbata an hanbarar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulkin kasar ta Niger. Don haka ne ma ta yi na'am da majalisar CNSP a matsayin sabuwar gwamnatin kasar. Ta kuma ja kunnen shugabannin sojin mulkin kasar da kuma kungiyar ECOWAS da su dare teburin tattaunawa. Ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka, Sulaiman Muni Barma da cikakken rahoto.
We recognize that President Bazoum has been deposed.
Mataimakiyar sakataren Amurka mai kula da harkokin Afirka Molly Fay kenan a yayin taron manema labaran da ta kira ta bidiyo da 'yan jaridar Niger ta hanyar ofishin jakadancin Amurka a wannan kasa. Jami'ar diplomasiyar ta sanar cewa Amurka ta yarda cewa lalle ne an kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga kujerar shugabancin Niger, abinda ke nufin gwamnatin Amurka ta yi na'am da majalisar sojoji ta CNSP a matsayin sabbin hukumomin da ke rike da madahun ikon wannan kasa bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023.
And we recognize that the CNSP are the authorities running the country of Niger at this time.
Wannan yasa Amurka ta buƙaci sojojin CNSP su fara duba hanyoyin mayar da Niger kan tafarkin demokradiya.
I want to send the message that it's time for negotiations to begin.
Molly Fay ta ce sakon da nake tafa da shi shine lokaci yayi da ya kamata a soma tattaunawa, da kuma a ɗaya gefe ya kamata a san waɗanne irin ayyuka CNSP ke sa ran gudanarwa don mayar da Niger kan mulkin da ya ta'allaka kan tsarin constitution, wato demokradiya. Sannan ina ƙara jaddada muhimmancin farfaɗo da hulɗa tsakanin Niger da kungiyar ECOWAS, wacce kamar yadda aka sani ta yi tsananin taɓarɓarewa. Muna ba da ƙwarin gwiwa akan maganar sake sabunta hulɗa a tsakanin Niger din da ECOWAS.
And we are trying to encourage a partnership that is renewed between ECOWAS and Niger.
Amurka babbar kawar Niger a yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'addan yankin Sahel na da sojoji 1,100 a jihar Agadez da ke arewacin kasar. Samun goyon baya daga gwamnatin shugaba Biden a rikicin da ya sarke bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli wani mataki ne da ka iya karawa majalisar CNSP gwiwa a wannan lokaci da manyan kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa suka mayar da ita saniyar ware, yayin da illolin takunkumin sai da yawo da na iyomuwa ke shafar al'amuran jama'a na yau da kullum. Sulaiman Muni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk sanda ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku, inda a yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na tambayar da Kabiru Shu'aibu Gwammaja ya yi da bakin shi.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan daga bakin mai ita mai cewa:
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Sunana Kabiru Shu'aibu Usman Gwammaja da ke nan Kano, Najeriya. Ni masauraran shirinku ne VOA Hausa. Ina mika sakon gaskiya gare ka Malam Ibrahim Almasi Garba. Ranar 27 ga wata da daddare na ji hirar da Malam Sanina yayin da wani mai fashin baki daga America mai suna Alhaji Garba Suleiman, wanda ya fashin baki akan kwamitin nan na mutum 12 wanda shugaban kasar America Joe Biden ya nada, a cikin su har da mutum 2 daga Najeriya, domin ya za a ce da Afirka gaba da kuma wasu kasashe na Najeriya na Afirka baki daya. Ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin. Tambaya ta farko shine, me yasa mutanen da suke zaune a kasashen duniya kamar su America, China, Ingila, Faransa, Germany, me yasa ba su dawo su tallafa kasashen su na Afirka ba? Tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu, menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su? Tambaya ta uku shine, ko ba za su dawo ba, ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin Afirka, musamman Najeriya, domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin Afirka. Saboda kaga su wayannan wanda suka zara sun gogaba, za a ce kamar gogaggu ne, sun ga turturo da shawarwari yadda za a inganta rayuwar mutanen Afirka. Na gode sosai, Kabiru Shu'aibu Usman daga nan Kano, Najeriya.
To idan mai tambayar Malam Kabiru Shu'aibu Usman Gwammaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da muka samo daga shi kansa, wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi, wato Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa:
ba wai ba ma so mu dawo bane, ilimu muna so mu dawo, muna so mu, amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyyanmu, tunaninmu na rashin zuwa ɗin. Tambayar sa na farko kenan. Amsar shi na biyu da zan bayar akan tunani da yace me yasa ba mu sha'awan dawowa, zan ba da misali guda ɗaya ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ɗanrufa'i. Akwai lokacin da shi Nasiru Ɗanrufa'i ya yi wani taro a Arewa House wanda ya sama wannan taro da suna, wato yana so ya gina Kaduna State, jihar Kaduna, cikin kwana ɗaya da kwabo ɗaya, fim ɗin wato wannan taro da aka yi kenan. To Allah da ikonsa, lokacin ni kaina na je Najeriya. Wannan na so in ba da misali ne ga tambaya ko kuma in ansa tambayar sa ta biyu. Wannan taro da mai girma gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ɗanrufa'i ya yi a wannan lokaci, bayan an gama jawabi an yi komai da komai, ya yi bayanin yadda zai yi ya haɓaka Kaduna, yadda zai gyara Kaduna, yadda zai wayewaye, sai na tashi neman tambaya. Wanda wannan tambayan da na yi, waɗansu ba su ji daɗinta ba, waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am, sun yi murna da ita. To shi shugaban ƙasar Amerika Joe Biden, irin waɗannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga Afirka, Najeriya ne, Ghana ne, ina ka fito, Kenya ne, Tanzania ne, Najeriya ne, yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni, chairman na local government, councilori, kai har zuwa shugaban ƙasa, wanda wannan shawara ne mu za mu taimaka mu ba su. To tambayar da nayi Malam Nasiru Ɗanrufa'i a wannan lokaci, sai na ce mishi: mai girma gwamna, ka ce za kai kaza, za kai kaza, za kai kaza, to mun ji. Amma mu a nan America, yadda muka ga ake yi don ci gaba, kuma ba America kaɗai ba, a ƙasashen duniya daban-daban, gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai ma kwamishina wane kayan abinci gidansa ba. A ɗauki kayan jama'a duke jama'a a ce an kai ma ba ina musu baƙin ciki ba ne. Ba na son faɗi sunayen waɗanda akan kakkai ma waɗannan kayayyakin abinci da watan azumi. Shi talakan da ke ƙasan nan ko kuma da ke jihar Kaduna waye san da shi, waye ba shi wannan tallafi da ake bayarwa? Sai na ce to in har ka ce za ka gina Kaduna State cikin kwana ɗaya da kobo ɗaya, waɗannan kuɗaɗe da za a ciccire a babba waɗannan mutane wanda ke suna da shi ba su da shi ba ne, ya za a yi? Tambaya na farko da neman nasu rike. Na ce misali akwai kuɗaɗe da ake cilewa a ce an biya ma waɗansu an tura su aikin haji. Ni musulmi ne, ba ina baƙin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba. Wanda bai da kuɗin fa bai kuma san kowa a gwamnatin ba, ba shi da hanyar da za a biya mishi. An cuce shi, an zalunce shi. Ba haka ya kamata a yi ba. A ƙasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar Amerika, Ingila, Germany, France da sauransu, ba haka suke yi ba. Kuɗin nan na kowa ne. To amma waɗansu 'yan tsariran kaɗan, ɗan kwamishina ko jikan kwamishina ko ɗan famsa ko ɗan sarki kaza ko ɗan mai anguwa kaza, ko kuma a mun yi banga an ci zaɓe, ko mun yi sama da faɗi an ci zaɓe, saboda haka su za mu kai haji. To wanda ke baya aikin hajin fa ya za a yi da su? A ga an ɗebi kuɗin jama'a an ba su, amma masu sauraron mu sai dai a yi haƙuri. Abinda nake ansa tambayin wannan bawan Allah daga Kano Gwammaja, misali nake bayarwa a tunaninmu abubuwan da nema wannan gwamnati tambaya kinnan a wannan lokaci. Wannan ba ci gaba ne, an kwashi kuɗin jama'a an ba waɗansu wanda za su iya yi da kansu. Wannan kenan. Na sake mai tambaya kamar kuɗin raguna da ake da sallah, babban sallah a sai raguna a kwashi a kai gidan wani, a kai gidan wani, ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba, a gwamnatance ma a jikinsu. To Allah da ikonsa kuwa wannan magana da na yi, wallahi mai girma gwamna ya ji daɗinta, kuma da ya hau ba wani na hana shi ba, ya yi aikin da ya daidai gwargwado. Wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan, kuma ba wai ina mai kamfan bane, ina ansa wannan tambaya ne ilin abin da ya kamata a riƙa yi, wanda yake za su ba gwamna shawara. To wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗi kenan na bada misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ya yi. Tambayarsa ta uku, to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo? To tambaya ka a Malam Kabiru Gwammaja shine, ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a Amerika, na san yadda ake tafiyar da aiki ko na ɗaukan kashi ne. Idan kai lattin minti biyar baka zo aiki ba, wallahi za su cire minti biyar ɗin a cikin albashinka. Idan ka tsaya na minti biyar kai overtime, za su biya ka minti biyar ɗin nan. To yanzu misali ni ɗin nan sai na ce ina sha'awar in dawo in zo Najeriya in yi aiki, ko wani gwamna ya ce ya sa ni a wani wuri ya sa ni a aiki, to ƙarshen ta tsoronmu shi ne ko dai wani ya zo ya kashe ka a gida ya halaka ka, ko kuma a ta sa ka gaba a yi ta maka tsine-tsine da sauransu, a yi ta zagin ka, wani ma aka ji ana ta maka yasin a ce gashi-gashi ka zo ka hana su abin da ake yi. To a nan a ƙasashen waje, Ingila ne, Germany ne, France, Italy, ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba. In ka zo aiki a biya ka, in baka zo ba, ba za a biya ka ba. Sannan in ma har ya zama na kai kwana ɗaya biyu baka zo ba, ƙarshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa verbal warning. A Najeriya ba shi yiwuwa. Yanzu wani shugaba in yace zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka, to an tasa shi gaba kenan, ƙarshen ta ma sai sun halaka shi. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake ƙasan waje in diaspora kamar irinmu ya zo ya ce zai yi aikin nan. Yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a local government ne, wallahi karfe 7 na yin, an ce karfe 7 ne zuwa karfe 3 aiki, karfe 8 ne zuwa karfe 4 aiki, 7 din nan kafin ta yi na zo ina kofa office na leka na ga waye ya zo waye bai zo ba, ko kuma an sa wanda za su duba su gani. Haka yake faruwa nan America. A nan America ma akwai agogon da za ka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo, in ka tashi ma ka je ka sa. To yanzu idan ka zo aka kawo ka daga America ko Ingila ka dade kana aiki a wurin nan ka je, to ka dinga rikici da mutane kenan. Ina fatan masu sauraronmu da mai wannan tambaya Kabir Gwammaja kuna jin wannan ansan, dalilan da yasa wanda suke kasashen waje suka kware da aiki, suka sanya za a yi aiki, ya za a tafiyar da aiki, ya za a zauna lafiya, ya za a ci gaba, talaka ya ji daɗi, to ba za a yi ba. Saboda duk wanda ke nan Amerika ko Ingila ko Rasha, kamar yadda nake faɗi, ko Italy ko Germany ko France ko Dubai, ko ina kace dan Najeriya ne kai, dan ina ne, inda daga Afirka ci kace ka koma gida, ballantana ma musamman Najeriya, za ka yi aiki, to sai ka sadaƙar da ranka. Domin muddin wani ya zo baya zuwa aiki, ka dakatar da shi, to an tasa ka gaba kenan. Ran da ko ya duba ya ga bai ga alert ba, bai ga albashinsa ba, ya shiga. To ya dinga zagi kenan, shegu gwamnati ɗan iska sun ki biyan mu albashin mu, sun ki ba mu. Kai ku kai wajen sati uku baka je aiki ba. Sati uku, sati biyu, sati ɗaya baka je aiki ba. Ba wanda kuma zai hukunta ka. Shi kanshi shugaban wurin aikin naka bai zo aiki ba, ballantana ya san waye ya zo ko ku waye bai zo ba. To kaga mu ilimu da muka zo muka aiki nan ba za mu yadda da wannan ba. Za mu jajirce ne mu tsara aikin mu, ga an yi aikin ya kamata, ya kamata a yi, ya ne ne bai kamata a yi ba. To masu sauraron mu, da mai wannan tambayan ka ji dalilan da duk wani diaspora da ke ƙasan waje yake tunanin tsoro ko kuma shakkan dawowa. Banda wannan, ƴan siyasa ko gwamnati ta ce za ta baka wani mukami wanda sun san za ka iya yi, to su za su fara fitowa su ce ba a yi banga da shi ba, ba a yi campaign da shi ba, ba a je wurin siyasa da shi ba, ba a yi komai ba, bai wahalan siyasa ba, ya kawai za a ɗauki mukami a bashi. Wannan abin ya faru da ni, saboda ni nake ba da misali akan abubuwan da yake faruwa saboda wannan tambaya da wannan bawan Allah ya yi. Dalilin da ya sa kenan mutane ba su sha'awan su dawo, suna da kuma tunanin da yadda za su yi su bayar da gudunmawarsu na yadda za a ci gaba. To amma gudun irin haka ya sa kowa yake tunanin dawowa ɗin ya ce ya zo ya taimaka. Masu sauraron mu, saboda ƙarancin lokaci, wato dalilan suna da yawa, amma a taƙaice wannan kawai za mu iya gabatarwa a wannan lokaci. Sunana dai kamar yadda na faɗi Alhaji Garba Suleiman Krako, madakin Samunaka. A huta lafiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka, da producer mu Julie Leathers Gration, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni tare da Salisu Lazo.
Wasanni a takaice.
Wasan Aston Villa da Everton, Anwar El Ghazi ya rasa kwantrakin sa a Mainz saboda wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta game da rikicin Israel da Gaza. Shi kuwa dan wasan gaba na Inter Miami, Lionel Messi, ya kama hanyar lashe wata gagarumar kyauta. An zabi Lionel Messi cikin jerin sunayen waɗanda za su iya zama gwarzon dan wasa sabon zuwa na gasar kwallon kafar Amurka ta Major League Soccer, da wasa shi da kacal da ya doka wa Inter Miami, kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, wadda da alama ta samu sauyi mai amfani a wannan kakan, ta ci gaba da samun nasara a gasar Europa, inda ta kama Clos ta Faransa ta lalasa da ci 5-1 a wasan rukunin E. Romelu Lukaku ya ci kwallaye a wasa na 14 a jere a gasar Europa a daren Alhamis, a wasar da kungiyarsa ta RC Roma ta doke ta kwaranta ta kasar Czech da ci 2 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta ci gaba da zama daram a saman teburin gasar Premier da maki 5, inda ta ci gaba da nuna bajintar ta a gasar ta bana, inda ta doke Crystal Palace da ci 2-1. Tottenham sun taki kyakkyawar sa'a a kwallon da suka ci ta farko, inda kwallon ta doke mai tsaron bayan Crystal Palace Joel Wolt, ta kuma shige raga jim kadan bayan kuskuren da Wolt yayi. Captain din Tottenham Son Heung-min ya zura kwallo ta biyu a ragar Crystal Palace. Tottenham dai ta ci gaba da samun nasarori a ƙarƙashin jagorancin kocin ƙungiyar Hange. A ƙarshen makon nan ne dai mai tsaron ragar Bayern Munich na Jamus Manuel Neuer zai dawo taka leda sama da watanni 10 bayan raunin da ya samu a kafarsa. Neuer, mai shekaru 37, ya samu rauni ne a watan Disamba na shekara ta 2022, kuma ya dawo horo a ƙungiyar a ƙarshen watan Satumba da ta gabata. Dan wasan gaba na Arsenal Gabriel Jesus na iya yin jinya na yan makonni kadan bayan gwajin da aka yi masa ya tabbatar da rauni da ya samu a kafarsa, inji coachin sa Mikel Arteta. Ita kuwa Newcastle na cikin tsaka mai wuya, duba da yadda mahukunta suka dakatar da Andre Tolani daga buga kwallo har zuwa watan Agusta na shekara ta 2024, wani babban abin tashin hankali ne ga Ede Hawi wanda ya rasa tauraronsa na wannan bazarar, bayan da ya fitar da zunzurutun kudi har fam miliyan 52 kan dan wasan da ya fi kowane dan wasa tsada a Italiya. Babban fata su zo ga tsohon captain din Milan, amma yanzu saboda club din sa ne ke biyan kurakuren da yayi a baya, musamman idan aka yi la'akari da jerin sunaye masu rauni. Anan za mu jabirki a wannan makon. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Kiraye-kirayen neman zaman lafiya na ƙaruwa a yayin da wutar rikicin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruruwa. Lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin Falasɗinawa farar hula da suka makale a Gaza cikin haɗari. Volker Turk, shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, a wata sanarwa da ya fidda jiya Juma'a, ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin. Turk ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 2.3 da aka yi wa ƙawanya a Gaza na fuskantar bala'in jinƙai, waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa. A gefe guda kuma, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a yau Asabar ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, sai dai kuma maimakon tsagaita wutar ya yi mamakin ganin zafafa kai hare-haren bama-bamai da ba a taɓa gani ba a baya a zirin Gaza. Dole ne a sauya wannan yanayin, a cewar Guterres a cikin wata sanarwa. Ina nana ta kiran a cimma tsagaita wutar jinƙai ba tare da ɓata lokaci ba, a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba, sannan a kai agajin jinƙai a matakin da ya dace da buƙatun al'ummar Gaza, inda a idan mu muke ganin mummunan rikicin jinƙai na faruwa. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan, 'yar shekaru 16, ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. Mutuwar matashiya Masa Amini, 'yar shekara 22, a hannun 'yan sandan ɗa'a a watan Satumban shekarar da ta gabata ta janyo zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. 'Yan sandan ƙasar Serbia sun kama mutane 6 sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar ƙasar da Hungary, har mutane 3 suka mutu, wani kuma ya jikkata. 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsara wasu 'yan ƙasar Afghanistan su 4 da 'yan ƙasar Turkiyya 2 da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba, sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a.
Tuma sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta ba da umarni, da ma injiniyan namu na yanzu. A wasu shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Ku kwana lafiya, sai da safen ku.